mita 98.5 da lafiyar mai zamani Abubakar Sabo ake tare da shi kai tsaye, kuma a daidai wannan lokaci muna tare da shugaban ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ke nan jihar Kano, Comrade Karibi Hayalon Kabara. Kuma za mu yi batu ne da shi musamman dangane da yadda ake raɗe-raɗi batun ƙarin man fetur wanda ake ganin cewa zai koma naira 302 nan ba da jimawa ba. Idan ne sawo musamman waɗanda suke bibiyar kafafen yaɗa labarai ko a wannan makon da muke ciki, musamman a jiya Laraba kenan, an ji kungiyar ƙwadago ta ƙasar reshen jihar Kano sun fara magana cewa ranar 27 ga wannan wata fa akwai yiwuwar za su yi wani tattaki wanda zai nuna cewa ba sa goyon wancan abu. Kan haka za mu yi batu da Comrade. Comrade, wato misawo zai su ji a matsayin ku na ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam, wannan abu da yake shirin faruwa ban san ya ko ka kalle shi ba, kuma wani mataki za ku ɗauka?
To alhamdulillah, kamar yadda muka sani, muna goyon bayan abu a takwaranmu a ƙungiyar ƙwadago LNC, wanda mu ma mun zauna da su jiya, mun yi mitin kimanin awa uku mun tattauna wa junanmu akan duk abin da zai shafi ɗan adam, musamman 'yan ƙasa Najeriya, wanda wannan ba daidai ba ne ba. Yanayin da ake ciki na security, babu tsaro, babu nutsuwa, ba ga talauci da yawa, kuma a ƙara kuɗin mai, to za a kuma samu wata matsala ne wanda komai zai tsada, abinci zai tsada, sutura zai tsada, karatun ma zai iya zama mai tsada, har kama lafiya. To da haka muna tare da wannan ƙungiya ta ƙwadago, kuma za mu tattaki da mu da su a ranar 27 ga watan domin nuna ƙin jininmu akan wannan tallafi da za a janye, wanda ba ma goyon bayan wannan shugaba Muhammadu Buhari da zai cire, kuma a ba 'yan Najeriya 5,500 wannan kuɗin a fasa bayarwa, a mai da shi ɓangaren tallafi domin zai kawo sauƙin rayuwa, wanda a yanzu mu 180 ɗin ma bai mana ba. Fata muke ma a ce ya sauko, ya dawo 120 ko 130, ko ma a ce zama 100, don haƙƙinmu ne na 'yan ƙasa da a ba mu ilimi, a ba mu magani, sannan kuma a kula da tsaronmu, sannan kuma a ba mu duk harkokin da za su kawo mana sauƙi kamar yadda dokar Najeriya ta tanada.
Kamar yadda rahotanni suka nuna cewa subsidy da ake bayarwa shi ake kokarin a cire, kuma wancan ƙarin ya biyo baya. Akwai wakilai da muke da su, da kuma shugabanni, da kuma masu rike da madafin iko kala daban-daban. Me ya kamata su yi don ganin cewa al'umma sun samu sassauci?
To na farko dai, wakilanmu 'yan siyasa su zan fara yi magana a kansu, 'yan majalisu da sanad da sauransu, wanda ya kamata su yi aikin da aka tura su. Domin aikin al'umma aka tura su ba ɗumama kujera ba, sannan kuma ba wata buƙata nasu na ƙashin kansu ba. Su nuna wa gwamnati wannan abin da za a yi, al'umma ƙasa ba sa buƙata, kuma ba sa so da mu da kudin gaba ɗaya. Domin kamar an ce fannin da mu ne, kuma an sai da mu ne ta hanyar da dole talauci da tsadar rayuwa ta ƙara yawa, kuma dole rashin tsaro tunda babu aikin yi, kuma masu aikin yi ma an matse su an takure su. Zai iya yiwuwa motar da za a yi oda ko a kawo abinci a dinga rabawa tsakanin mai mota da kuma man da zai sha. Da haka gaba ɗaya, duk wanda ke da wani madafi na iko ko na siyasa ko na mulki, da ya fito ya nuna ƙin wannan abu, domin ba zai kawo wa ƙasar Najeriya a ɗame ido ba.
Ga misali, gashi kun yi kiraye-kiraye da cewar wannan abu ba kwa goyon baya, kuna ganin cewar wato koma baya ne da kuma ƙara shigar da al'umma cikin matsala. Akwai wani mataki da za ku ɗauka idan dukkan gwamnati ta sauɗe, ta ƙi bin waɗannan abubuwa ko kuma ta ƙi yin abubuwan da kuke buƙata?
To matakai guda uku ne. Na farko shine wannan fitowa a nuna alhinin wannan abu, wanda za mu yi ranar 27 ga wata, da mu Humagat da ƙungiyar ƙwadago ta jihar Kano, wanda duk Najeriya ne za su yi wannan ranar. Sannan kuma mataki na biyu shine akwai yajin aiki, wanda idan hakan bai yi ba, duk gaba ɗaya ma'aikata su yi yajin aiki don nuna damuwar su da baƙin cikin wannan abin da gwamnati take neman yi. Sannan mataki na uku kuma shine a shiga da ita kotu, kotu ta yi tilas, ko ta yi dole wajen dakatar da wannan mugun nufi da za yi wa al'ummar Najeriya, wanda zai ƙara kawo ta'azzara rashin tsaro a ƙasa, kuma zai kawo rashin aikin yi, tunda dama muna da matasa babu aikin yi, babu sana'a, babu wajen zuwa.
Mita 98.5 da lafiyar mai zamani Abubakar Sabo ake tare da shi, kuma da yardar Allah wannan batu za mu ci gaba da bibiyarsa ta ɓangarori daban-daban don ganin abin da ka je su.